Sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa, ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Meng. Naga an ce shi dan asalin kasar Zimbabwe ne, kuma naga shi Balarabe ne. Wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya? Mai tambaya Ado Turaki Askira Maiduguri jihar Borno Najeriya. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kolejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya dake Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda yace:
So Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno, ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Meng. Sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi dan kasar Zimbabwe ne, amma kuma ka gan shi Balarabe ne, shin ya akai aka haifa ragaya? To ga amsar tambayar ka nan tana tafe.
Yawa, to madalla dakta. To dakta, bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam, a wace shekara kuma aka haifi malam, kuma a ina aka haifi malam?
Da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar 27 ga watan Yuni shekara 1975, wanda kuma an haife shi ne a babban birnin Harare na kasar Zimbabwe, wato kasa ce wacce take kudancin Afrika, bata nan Afrika tamu ta yamma, a kudancin Afrika Zimbabwe take. Sannan kuma mahaifinsa shine Maulana Musa Ibrahim Meng.
Yawa, to dakta, menene cikakken sunan malam?
Cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya, ainihin sunansa shine Ismaila Ibn Musa Meng, saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Meng. To bila hakika asalinsa ba Balarabe bane, mutanen Gujarati ne, wato wani bangare ne dake can kasar India.
Yawa, to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu, kuma a gagashin wani malami ya fara karatu? Tayi wata kila da shike mahaifinsa malami ne, ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu, ko dai akwai inda ya fara karatu?
Hakikanin gaskiya shine shi Ismail Meng ya fara karatu ne wajen mahaifinsa, saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Meng ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addinin musulunci, mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti Meng ya kasance yayi karatun Qur'ani ne, kuma har ya haddace Qur'ani a gaban mahaifinsa.
Yawa, to daga mu dawo ga bangaren karatun boko. Shin malam yaushe yayi karatun boko, kuma a ina da ina yayi karatun boko, kuma yaushe ya fara karatun boko?
Ya fara karatunsa na boko a St. John College Harare, anan ya fara karatu. Sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati, wato ya koma asali kenan, ya koma gidajen India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina, University of Madina, yayi digirin sa na farko, sannan digirin sa na biyu da kuma na uku ya zabe, wato digirin digirgir shi kuma yayi shi a Riyadh ta kasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila Ibn Musa Meng, wato mufti din, saboda ya kasance shine babban alkali na kasar Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara saboda me shaharar da yayi? Ya shahara ne saboda sallon kiransa da yake yi, ko sallon wa'azinsa da yake yi, yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman, yana wa'azi, yana murmushi, kuma bayan duk magana da yayi zai ce Allah ya shiryar da mu.
Da kyau. To dakta, mu dauka yanzu shi malam misali, ita yayi ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana, da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'ammali da su, har ta kai ga yayi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya?
Shi Ismaila Ibn Musa Meng, wato shi Mufti Meng, ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa, sannan kuma da irin aqidar da yake yadawa na kokarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban.
Wato dakta, mu dawo ga bangaren iyali. Malam yana da iyali, kuma ƴaƴansa nawa? Nawa maza ciki, nawa mata?
Yana da aure, ya haifi ƴaƴa har guda 9, mata 7, maza 2.
To madalla, Allah ya ɗayyaba. To dakta, mu kalli bangaren yarurruka shin yarurruka nawa malam ke amfani da su wanda yake ji yake iya tambaya da ita kuma yake iya bada amsa da ita kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake bada amsa yarurruka nawa malam yake amfani da su
ya iya yaren gujarati ya iya urdu ya kuma shahara wajen iya larabci da turanci
na'am to daga a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aika mana ya sake koyewa cewa yana jin ana cewa malam mufti balarabe ne shin menene gaskiya al'amari shin malam balarabe ne ko dai a malam yana da mu'amala ne da larabawa ko dai a ya koyi harshen larabci ne
shi ba balarabe bane duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi balarabe ne ba balarabe bane wato kabilar su ita ce kabilar gujarati wacce kuma take india
salam alayka sayyidi salam biyai salam alayka asfal asriyai salam alayka asfal asriyai السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما في الانقضاء السلام عليك احمد يا حبيبي السلام عليك يا مسكين وطيني السلام سلام على المقسم للإمامة سلام على المظلل في الغمامة سلام عليك سيد الأنبياء سلام عليك أتقل أسرياء
مفتي منك يا شهرة سبودة ياي أنا أمفاني دا abunda ake kira a kafar YouTube sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kadai ba har ma da waɗanda ba musulmai ba saboda sun ce yana da saukin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci wataƙila in baka manta ba mufti men ya taba shigowa nan kasar mu Najeriya sannan kuma yayi yawo kasashe daban-daban ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsatsauran ra'ayi ba ya fi fahimta cewa ai zaman lafiya saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada kuma har wasu ma su yi kwadayin wannan addini su shigo ciki yana cikin manya-manyan mutane 500 a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci wannan shahara tasa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne zaka ga yana wa'azi yana murmushi kuma kullum yana kokari ya karantar da azauna lafiya
a to daka na san wata kila ko malam ya fuskanci wasu kalubale wanda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu to in ya samu wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su
a yan shekarun baya Mufti Meng ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da yan luwadi wannan ya sa da ya nemi shiga kasar Singapore suka kiyar da ya shiga wannan din kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban amma daga wancan bangare wadanda suke luwadi da madigo yan wadannan kungiyoyin saboda ya fito ya soki abinda suke yi to wani abu dai da na binciko shine Mufti Meng al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa amma dai lalle na binciko na samu mana cewa ya haifi ƴaƴa har sun kai guda 9 amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba
yawa to da ta shi malam Mufti Meng misali yana da mabiya kamar nawa mabiya kararrukansa kamar sun kai nawa a fadin duniya gaba daya misali
wato Mufti Meng yana da mutane mabiya waɗanda suke bin karatunsa wanda sun haura mutum miliyan 4 sannan kuma yakan samu kudaden shigansa ne ta hanyar dan abubuwan da YouTube suke bashi amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa yace sai an biya shi kudi wannan babu. Sannan kuma yayi ta samu lambobin yabo da yawa a rayuwarsa, kuma yayi rubuce-rubuce na littattafai. Lokaci ba zai bada dama a kakkawo duk waɗannan ba, amma dai bilakika Mufti Meng shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi, nan kadai Afirka ba, ba Asia kadai ba, kusan duk duniya na alfahari da shi, saboda kamar da na fara da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai. Yana saka hikima da annashuwa a cikin dan murmushin da yake, da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi. Sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers. Suka nusar da mutane akan al'amura da yawa. Dan na taba jin inda ya fada, yace in ka ji ana zagin sa bai ce ka biyar ba, bai ce kuma ka tare masa fada ba, balle ma ka gaya masa. To mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki, muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya, mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki wadannan kyawawan halaye nashi. To ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar Zimbabwe, wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Meng, wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Meng. Da fata ka gamsu da waɗannan bayanan da aka maka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Leather Creation, da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.